الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقوديا جعلنا سبحانه وتعالى ميخوة ميكومي شنيادا وأولا مسلاتي ميتالي البركة babban masallacin juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan safiya ta Laraba, wanda yau ina ganin zai zama ko dai ɗaya ga watan Safar ko kuma 30 ga watan Al-Muharram. Me kalanda take nunawa?
Ɗaya ga wata.
To kalanda tana nuna cewa ainihin ɗaya ga wata. Ala kulli halin dai majalisar sarkin musulmi bata nuna cewa yau ɗaya ga wata ba, wala'allin safi bai cika a wajensu ba, wala'alla a majalisar sarkin musulmi yau 30 ga watan Al-Muharram. To ya dace da 15 ga watan ɗaya miladiya 2026. Wannan zama namu shi ne zama na 76 a cikin tafsirinmu na mako-mako, wanda muna cikin wannan shekara ta 1448. ‘Yan uwa, akwai darasi mai yawa a cikin wannan fadita shi, wanda mun so ma tafsirin nan ina zaton tun 1446 muka zo da 7, gashi muna cikin da 8. Muna fata Allah ya mana albarka a cikin dukkan farita shinmu, kuma abinda muke ji da wanda muke karantawa Allah ya sa zamo hujja ne gare mu gaba ga Allah gobe alkiyama, kar ya zama hujja akan mu. Muna cikin suratul Nisa, gashi yau mun tashi aya ta 43. Wannan doguwar aya malaman tafsiri sun yi sabani dangane da sababin saukarta. Malamai sun ambaci akalla sababi guda biyu. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne lokacin da aka dawo daga yakin Banal Mustalik, wanda ya zamo an rasa ruwa kuma lokacin sallah ya riga yayi. To Allah sai ya sauke wannan aya wadda a cikin ta akwai bayanin ainihin taimama. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, aya suratul Ma'ida, ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, zuwa garshe to ita ce ta sauka sababiyan waccan kissa ta yaki Bani Mustalik. Kuma wannan shine abin da mafi yawan malamai suka fi ambatawa. Wasu suka ce ita wannan aya ta sauka ne sakamakon abin da ya faru na wani daga cikin sahabban ma'aiki alaihi salatu wassalam. Ya shirya walima a gidansa saboda wata munasaba. A lokacin ba a haramta shan giya haramci na gaba ɗaya ba. To sai kusuma ta kaure tsakanin sahabbai sakamakon da yawansu sun sha giya a lokacin ba a haramta ba. To wannan husuma ta sa har wani ya ɗaga haƙar ƙarfi abin nan muƙamuƙin ƙashin muƙamuƙin raƙumi ya daki wani a hanci, an ce Sa'ad bin Ibn Abi Waqqas, har ma ya karya masa hanci. To husuma ta yi tsanani, kuma a daidai lokacin bayan an ɗallafa amma dai giya ba ta sake su ba, sai lokacin sallah ya yi. Sai wani daga cikin sahabbai ya jagoranci sallah, sai ya karanta suratul kafirun. Riwaya ta zo daban-daban dangane da lafazin da ya karanta. Wata riwaya ta ce sai ya ce qul ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun wa nahnu abidun ma ta'budun ko wa ana abidu ma ta'budun. Wasu a wata riwaya suka ce lamun lamun din ya cire, ya ce qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud, har zuwa ƙarshen sura. To kun ga wannan ba ƙaramar barna ba ce. Abinda Allah ya kore sai ya zama an tabbatar da shi. To a nan malaman tafsiri suka ce idan muka kalla bayanin giya a cikin Alƙur'ani ya zo da siga huɗu. Karan farko bayanin halaccinta, karo na biyu hannunku mai sanda, karo na uku haramta ta wani lokaci da kuma kyale haramcin a wani lokaci, karo na huɗu shine haramtawa ta gaba ɗaya. Matakin farko a cikin suratul Nahl, Allah ya ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun. Allah yake cewa daga cikin ƴaƴan bishiya na dabino da kuma inabi, tattakhiduna minhu sakaran, kuna riƙan wani abun maye. Domin Larabawa suna yin giya ne da dabino da kuma inabi, su jiƙa ƴaƴan su tsuma shi su tsuma shi ya zama yayi tsami yayi tsami har ya kai yadda zai bugar. To sannan wa rizqan hasana, kuma kuna riƙan wani arziki wanda yake kyakkyawa. Duk da wasu malamai sun ce wannan ayar kamar ta nuna halacci, sai wasu suka ce a ita ma a cikinta akwai hannunku bai sanda. Me yasa suka ce Allah ne yake tattakhiduna min usakaran, kuna riƙan wani maye, ba a ce maye mai kyau ba, amma sai aka ce wa rizqan hasana, da wani arziki kyakkyawa, domin suna sayar da dabino, suna sayar da inabi da suke nomawa da gumin jikinsu su sami kuɗi. To kun ga Allah sai ya ambaci wannan saye da sayarwa na inabi da dabino cewa arziki ne kyakkyawa, amma shi maye ba a ambace shi a matsayin mai kyau ba. To amma dai a cikin ayar babu nuni na kusa ko na nesa na haramta ainihin shan kayan maye. mataki na biyu a cikin suratul baqara Allah yace yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima kuduba wannan siyaki na aya yas'alunaka suna tambayarka 'anil khamri dangane da sha'anin giya wal maisir da kuma caca dan a lokacin wannan abin sun zama ruwan dare a wajen larabawa da wahala ka samu balarabe da baya shan giya ko baya tata a jahiliya sai dai wanda Allah ya tsare to da addinin musulunci yazo sai sahabbai suke tambayar ma'aiki alaihi salatu wassalam meye hukuncin wannan al'ada ta su wanda suka gino akai a jahiliya ma'ana su ma suna ji a zukatansu duk da mun dade muna yi wannan baran da ya zama abu ne mai kyau kuma da mu haka nan halin sahabbai yake daga cikin ni'imar da Allah ya yi musu shine at-takhalli min al-mabi suna wato ainihin wofinta duk wani hali mummuna da ya gabata addinin musulunci suna yin watsi da shi to Allah sai ya ce kun fihi ma ismun kabirun ka ce musu a cikin sha'anin giya da caca ismun kabirun wannan shine qira'an jumhurin malamai qira'an ibnu kathir ismun kathirun wato zunubi mai yawa haka ibnu kathir afwan hamza da kisa'i su biyu su karanta al-imam hamza da al-imam al-kisa'i sun karanta qul fi ma ismun kathirun a cikin sha'anin giya da caca akwai zunubi mai yawa qira'an mafi yawan malamai sune biyar Nafi'u ibn Kathir Abu Amr da kuma ainihin ibn Amir da Asim su sun karanta ismun kabirun wato zunubi babba to malamai suka yi jam'i tsakanin qira'a biyu a cikin sha'anin su akwai zunubai masu yawa kuma masu girma zunuban suna da yawa kuma masu girma ne wannan aka ce za a yi bayani wannan abu ne mai faɗi amma Allah sai ce wa manafi'u lin-nas da kuma wani amfani a wajen mutane kun ga sai aka kambama zunubin giyar da shatar zunubi mai girma zunubi mai yawa sai aka ce amma wa manafi'u lin-nas da wani dan amfani a wajen mutane to iya wannan gabar in ni hankali ya kalla zai ga cewa to wannan ba abin da ya kamata a yi ta'amuli da shi bane amfanin ba shi da yawa amma zunubin yana da yawa to sai aka ƙara fara cewa wa ismuhuma akbaru min nafsihima ko da akwai amfani a cikin su to zunubin ya ta amfanin girma to kun ga wannan aya mai tayi ta yi hannunku mai sanda cewa giya da caca duk da akwai amfani da suke samu menene amfanin giya a wajen su suna yin ta su sayar su samu kuɗi kuma idan suka sha wai sai su ji sun warkace kun san shi wanda zai sha kayan maye zai ga kaman ba a duniya yake ba dan tata zai samu dukiya ta bagas ba wahala ba kanta ba gumin goshi to duk da akwai wannan sai aka ce zunubin ya fi girma to kuma a ka'idar addinin musulunci duk abin da za ka yi in akwai amfani akwai cutarwa kuma cutarwa ta fi yawa to dole ka aje wannan abu ba za ka yi shi ba wannan shi ne abin da addinin musulunci ya dora mu a kai akwai abubuwa da yawa in ka yi su akwai amfani amma akwai cutarwa ai kuma shi yasa malamai suka ce haramun ne mutum ya yi amfani da wani abu da sunan magani wanda zai bar masa baya da kura yanzu misali akwai abin da in mutum ya sha yana jin kasala zai ji karfin jiki yanzu ya wurtsake to amma kuma wannan abin zai bar masa baya da kura zai lalata masa wani abu na garkuwar jikinsa to haramun ne mutum ya amfani da wannan abin to kun ga anan ana nuna masu cewa duk da kun saba yi to amma kuna cikin zunubi kuna cikin laifi inda za ku ci gaba da yi amfanin da kuke samu kaɗan ne to kun ga wannan shine mataki na biyu mataki na uku shine ita wannan aya. Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Ya ku wanda suka yi imani, kada ku kusaci sallah ko wurin sallah kuna masu maye har sai kun san me kuke faɗa. To kun ga anan kaman ana nuna cewa wani lokaci da ba na sallah ba, da mutum zai sha kayan maye ba za a ce yayi laifi ba a daidai wannan lokaci. To sai ya zamo an datse yawan shan giya. Kamar yaya? In mutum yana so ya sha sai bi daga yayi sallar asuba sai sauri ya sha kafin azhur ta sake shi. Wani kuma ma sai ya ga har azhur ta zo bata sake shi ba. Sannan wani sai ya wu da an yi isha'i sai ya sha kafin asuba ta sake shi. To wani kuma ba zai warke ba har asuba din. Kun ga ita wannan ayar bata nuna haramci kai tsaye ba, ta nuna haramci na wani lokaci shine lokacin sallah ko shiga wajen sallah amma ban da sauran lokuta. To waɗannan su ne sabubban da malaman tafsiri suka fi ambatawa na sababbin saukar wannan aya. To Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani, kamar yadda muka sha maimaitawa, duk inda Allah ya kirayi maza in dai umarni ne na ayi ko kada a bari, to mata sun riga sun shigo. Dan aka ce ya ayyuhallazina, ba ce ya ayyatuhallati amanat ba ko amantunna, ba ce haka ba. Sai aka ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani. Kun ga da aka ce aqimus salata, wata aya mata sun shigo. Wa atuz zakata, nan ma mata sun shigo. Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda, kamar yadda mun sha maimaitawa, yana cewa duk lokacin da ka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, to ka karkade mata kunnuwanka, ko dai alkhairi ne ake so a faɗa maka dan ka aikata, ko kuma hani ne na sharri ake so a hana ka dan ka fita lafiya ka tsira a wajen Allah. Malaman tafsiri suka ce duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhallazina amanu, to abun ba zai fita daga ɗayan biyu ba. Ko dai ko kuma ce ɗayan uku, ko dai umarni ko hani ko kuma ba da labari. Akwai lokacin da za a ce ya ayyuhallazina amanu, ba umarni ba ne ba, ba hani ba ne ba, amma labari ne. Misali ya ayyuhallazina amanu inna kathiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Kun ga anan labari ake bayarwa, ba hani akai ba, ba umarni akai ba. To daga cikin abinda zai nuna kai mumini ne, daga cikin abinda zai nuna ke mumina ce, in labari ne ku gaskata kai tsaye. La asdaqa min Allah, babu wanda yake Allah gaskiya. Wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha, babu wanda yake Allah gaskiya ta fuskar ba da labari ko ta fuskar ainihin zance ko magana. Duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne. To dukkan abinda Allah ya bada labari, ko ma'aiki alayhi salatu wassalam ya bada labari, ka ji cewa wannan labarin gaskiya ne 100%, mutum baya shakku baya ta baba. Idan kuma umarni ne, to ya zama ya aikata wannan umarni. Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace duk inda zaka ji Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, to akwai abubuwa aƙalla guda biyu da za a fa'idanta. Abu na biyu, duk abin da aka yi kira a wajen Larabawa aka ce ya fulan ifa'al kaza ya kaiwa na aikata kaza ya bambanta da cewa aikata kaza kawai kiranka a ce ya kaiwa ne ambaci sunanka to ana nuna muhimmancin wannan abun a wajenka da yake nan sannan kuma da aka ambaci wannan sifa ta imani ana so a nuna in mutum bai sifantu da wannan sifar ba to ba zai gaskata wannan abin da aka faɗa ba abu na uku shadda a mutum da ƙarfafa shi a bisa aikata wannan abun suka ce kaman yanzu a ce ya karim da aka daifin ya kai mutum mai karimci ga bako nan ya zo gidanka da yake so a ce nuna masa halinka da karimci nuna masa kai mutumin kirki ne mai kyautatawa baki kun ga shi sa ta ce ya karim nazalla bika daifin ko da aka daifin ya fi a ce kawai ya kaiwa ne sai aka ambaci sifar da aka sani kaman a ce ya kai karfa kama mun kayan da Allah na dora me ake so ka nuna kai mai karfin ne to wannan yana daga cikin dalilai da malamai suka ambata da yasa Allah yake bude irin wannan da sifa ta imani dan mutum ya zama eh lalle ya amsa sunansa shi mai imani ne kuma ya zama an zaburar da shi a wajen aikatawa ko nisanta ko kuma aikin gaskatawa ina fata mun gane Allah ya ce ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata kada ku kusaci sallah wa antum sukara alhali kuna masu maye malaman tafsiri sun tattauna nan ana nufin la taqrabu ssalata ma'ana fi'lu ssalah ko kuma amakinus salah ya kuma su imani kada ku kusaci sallah ake nufi koko kada ku kusaci wuraren da ake sallah ba malamai suka ce duk biyun ake nufi akan haka kaman yanda baya halatta mutum ya zo yayi sallah yana cikin maye to baya halatta ya sha kayan maye ya shiga masallaci domin masallaci ya karkaka ya tsaftata daga irin waɗannan da suka yi abinda musulunci ya haramta to Allah sai ya ce la taqrabu ssalata wa antum sukara sukara jam'i ne na sakran sakran shine wanda yake maye menene maye malamai suka ce shine tafiyar hankali ko gushewar hankali ta hanyar jin wani nishadi ta hanyar jin wani abu na dadi wannan dan ya nuna akwai bambanci tsakanin suma da maye wanda ya suma bai cikin hankalinsa to amma ba wani jin dadi ne yasa ya rabu da ainihin haicinsa ba shi kuma wanda ya sha kayan maye yana sha domin ya ji wani yanayi kaman yanda za ku ji wanda ya sha kayan maye wani sai ya ce yana jin shi ma yana tashi sama wani sai ya ce ai shi ne ma sarkin gari gaba daya wani sai shi ya fi kowa kuɗi saboda ya burke ya fita ainihin daga cikin haicinsa to Allah sai ce la taqrabu ssalata wa antum sukara kada ku kusaci sallah kuna masu maye kun ga bayin Allah wannan shi ya nuna mana muhimmancin sallah da matsayin sallah cewa lokacin da mutum yake wannan yanayin ba a ma yadda ya kusace ta ba kun ga ba a ce la tusallu ba kada ku yi sallah kada ma ku kusaci sallah ma'ana ku taga cewa za ku yi ta wa antum sukara alhali kuna masu maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa to ita hatta tana zuwa da ma'anoni akwai hatta ta'liliya akwai kuma hatta ga'iyya hatta kaza da aka ce salamun hiya hatta matla al-fajr kun ga wannan hatta ce ga'iyya wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kun ga wannan hatta ce take nuna wato gaya da ake nufi da laya kaman ka ce ma wani wane zauna wurin nan kada ka tashi har sai na zo to kenan menene gayan zaman ka wato ainihin zuwanka zuwanka yayi zaman sa ya kare an gane ko to akwai kuma hatta wanda ita kuma tana nuna wato ainihin ta'alili ba wai gaya take nunawa ba humul ladina yaquluna la tuntiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu munafiqai suke cewa kada ku ci yadda wannan sahabban wannan mutanen da suke tare da shi sanin manzo alaihi salatu wassalam har sai yunwa ta addabe su sun fashe to ku fahimta anan da suka ce hatta yanfaddu suna nufin idan suka fashe kowa ya bar wajen za su ci gaba da ciyar da su ba haka suke nufi ba ma'ana liyanfaddu ko liyanfaddu dan su bar wajen kenan ashe wannan ta'aliliya ce ba wai ainihin da iya ba to ita wannan hatta din malaman tafsiri suka ce tana daukan ma'ana biyu ko dai la taqrabu as-salata wa antum sukara me yasa aka hana ku wannan lita'lamu ma taquluna dan ya zama harfin san me kuke fada ko ku a'a in muka ce ga iya ce la taqrabuha ila anta ta'lamu ma taquluna har sai kun kai lokacin da kuke tantance abin da kuke fada to anan bayin Allah malamai suka nuna cewa wannan aya ta nuna mutumin da yake cikin maye duk wani aiki da zai yi shari'a ba ta kallon wannan aikin a matsayin karbatsi tare da cewa akwai sabani na malamai cewa maye kala biyu ne akwai maye da halal akwai kuma maye da haram akwai fitar hankali wanda Allah ya kaddara wa dan adam ba shi ya taka rawa a wajen samuwar wannan abin ba akwai kuma gushewar hankali mutum shi ya tsaya ya biya al'ada me yake nufi da wannan maganar yanzu mutumin da la samaha Allahu aka haife shi yana mahaukaci ko kuma a'a bayan yana da hankali yayi wata rashin lafiya ta shafi kwakwalwarsa sai ya samu tabuwa kun ga wannan babu taka rawarsa haka Allah ya jarrabe shi aka san mutumin da yake shan kayan maye har suka taba kwakwalwarsa har ya zama ta juye har ya zama mahaukaci to jumhurin malamai sun ce duk wanda kwakwalwarsa ta tabu ya zama ba shi da hankali duk aikin da yayi shari'a ba ta karbi wannan aikin ba na farko da zai yi sallah ko ta yi daidai wannan sallar ba ta yi ba to ya ma za a yi ta yi daidai kila dai a ce sauki saukin bin sallar yake a tsaya ya tsaya a duka ya duka a dago ya dago to mukaddara bai faɗi komai ba har an gama sallar ya yi ruku'u daidai sujuda daidai komai daidai amma kash baya cikin hankalinsa to wannan sallar ba ta yi ba idan yace ya saki matarsa a lokacin ba ta saku ba idan yace ya dawo da matarsa a lokacin ba ta dawo ba idan yace ya yanta bawansa bai yanta ba idan yace ya kyautar da dukiyarsa ba za a karbi wannan ba jumhurin malamai suka ce ko mayan na haram ne ko mayan na halal ne ko gushewar hankalin haka Allah ya kaddaro masa ko kuma shi ya sabbaba makansa in dai ba shi da hankali to wannan ayyukan ba su yi ba to amma malikiya suka ce dole a hora shi in shi ya sha kayan maye ya zo yana tambele ya ce ya saki matarsa malikiya suka ce ta kafi waye ce shagiya waye ce ya ainihin shaƙa kayan mayan suka ce in yi fi ya'yan ta bawan sama ya'yan ta. To amma ra'ayin jumhurin malamai shi ne ainihin mafi rinjaye. In dai ba shi da hankali duk aikin da ya yi a wannan halin bai yiwu ba. To malamai sai suka ƙara da cewa ko da mutum za a jarrabe shi da tsananin fushi, fushin da zai yi aikin da bai san ya yi ba, ya furta bai san mai furta ba, to shi ma wannan shari'a ba ta kallon aikin da yi. Ina fata kuna fahimta. Akwai hadisin da yake cewa wato la talaqa fi ikrahin aw iglaqin, ma'anan hadisin kenan, babu sakin aure a cikin tilastawa ko kuma kullewar tunani. Akwai mutumin da idan ransa ya ɓaci sai ga wani ƙware-ƙware mahaukaci ne, zai iya yin tsara bai san ya yi tsara ba, zai iya faɗawa inda zai halaka bai san ya faɗa ba. To in mutum ya yi saki irin wannan lokacin sakin bai yi ba, mun sha maimaitawa. Akwai mutumin da zai zo ya saki matarsa, wani ma ya ce saki uku ya sake ta, ko kuma igiya ɗaya ta rage sai ya sake ta, kuma sai kuma yana da dama mara amfani, sai zo ce Allah gafarta mana, wallahi na saki matata amma a cikin fushi na sake ta. Sai mutum ya ce Allah gafarta mana, an ka taɓa ga an yi sakin aure ana wasa ana dariya? Ai, duk sakin auren da ka gani ana yi a ɓacin rai ake yin sa, amma wani irin ɓacin ran shine abin tambaya. In ɓacin ran ya kai in aka miƙo maka kansakali ko wuƙa zararriya za ka kama, za ka iya faɗawa rijiya baka san ka faɗa ba, ba za ka iya gane wannan namiji ba ne wannan mace ce, za ka iya tsallaka titi mota ta taho a guje, to da mutum zai yi saki a wannan lokacin za mu ci sakin da ya yi bai yi ba. Nan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce hatta ta'lamu ma taquluna, har sai kun san me kuke faɗa. Malamai suka ce a nan akwai aiki akwai magana, ba ce hatta ta'lamu ma taf'aluna ba, sai aka ce hatta ta'lamu ma taquluna, har sai kun san me kuke faɗa. Domin galibi ita faɗa ita ce abinda akan iya kasa tantancewa kafin kuma ainihin aiki. Akan haka sai wasu malamai suka ce wannan ya nuna da mutum zai zo ya sallah, sallah azhar ko azhar, kin zo kin yi kabbara harama, kin kabbara sallah kin yi kin gama, sai aka ce miki wance sallan nan da kika yi ta azhar raka'a farko kin karanta Fatiha da sura, kika yi shiru kika ce to ni dai ina ga kamar na karanta. To shikenan kin karanta Fatiha, wata sura kika karanta? Ce wallahi ni dai ba zan iya tunawa ba. A raka'a ta biyu bayan Fatiha wata sura kika karanta? Ce wallahi ni ma dai ba zan iya tunawa ba. To yanzu dan Allah kin dade a ruku'un ki, kin samu natsuwa irin wanda ake bukata? Wallahi ni dai ba zan iya tunawa ba. Kina da tabbacin cewa raka'a hudu kika yi a zahar din nan? Ba zan iya tunawa ba. Akwai malaman da suka ce sallah ba ta yi ba, suka ce domin mai wannan sallar bai san me yake faɗa ba, kuma bai san me ya aikata ba. Wannan ra'ayin wasu daga cikin malamai ne, amma wasu malamai sun ce ya sauke nauyi, ba za a umarce shi ya je ya sake sallah ba, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa ɗayanku zai iya zuwa yana sallah sai shaiɗan ya dinga yi masa wato ainihin wasa da hankali, ya dinga ce masa uzukur kaza, uzukur kaza, uzukur kaza, ka tuno kaza, ka tuno kaza, ka tuno kaza, kusa ka tuna faruwa. Abinda ba ka iya tunawa in kana wajen sallah sai shaiɗan ya dinga tuno maka shi a cikin sallah. Na taɓa ku kissan al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, cewa wani mutum ya je ya haka ya binne kuɗinsa, ya yi juyin duniya ya tuno inda ya ɓoye wannan kuɗi ya kasa tunowa, sai ya je ya ce ma Imam Abu Hanifa, ya kai Imam, na binne kudi na amma wallahi ban san inda na binne su ba nayi tunanin duniya na kasa tunowa sai ce to ka je kai alwala kai na tuna raka'a biyu yayi alwala yana kabbara harama sai tuno kun ga fiye kewa sai ce to dama ce dan ne ya mantar da kai amma da ka shigo sallah shi ne ke so ya bata maka sallah almuhim shedan zai zo ya dinga kawo mutun tunani tuno kaza sai ya zama sallan mutum wajen 70 ko 80 a cikin 100 ta tafi a tunani to sai hadisi yake cewa dan adam bai da wani abu sai abin da ya hankalta to da wannan malamai suka ce mutumin da tunaninsa ya tafi wata duniya wasu lissafe wasu tunane kila 10 a cikin 100 ko ma 90 a cikin 100 to ba za a ce sallar sabata yi ba saboda hadisi yana ta akwai wanda zai yi sallah bai da komai sai rabinta sai kashi ɗaya akan hudu har dai ma zuwa kashi ɗaya akan goma ina fata an gane to Allah subhanahu wataala yake cewa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna anan malamai suka nuna ba wai abinda ya shafi kayan maye kadai ba da mutum zai zo yayin sallah ga wani abun da zai dauke masa hankali daga wannan sallah to shi ma anan yayi abin da ba daidai ba shi yasa malam mai ahlari daga cikin makruhatus salah yace wa kullu ma yushawishuhu fi kunnihi aw fi daidihi makruhi ne mai sallah ya bar abin da zai dauke masa hankali a cikin ajihunsa ko kuma a rataye a wuyansa yanzu a ce wata ta zo tana sallah ga TV a gabanta a bude ana wani shirye-shirye to yanzu sallah take ko kuma kallon shirye-shiryen da ake ko kuma an bude gidan radio ana wani program sai ta kunna wai tana so ta yi sallah kuma kada wannan shirin ya wuce ta to yanzu sallah za ta yi ko kuma wancan shirin za ta je Allah dai bai sa mutum zuciya biyu a cikin kirjinsa wannan tana hankalta kaza wannan tana gane kaza to dai ƴan uwa malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa kusantar sallah halin maye baya halatta ga ainihin musulmi in yi sallah yana maye sallar sa bata yi ba shari'a ba ta la'akari da wannan sallah sannan a daidai lokacin ba a yadda ya je masallaci kuma yana maye ba kamar yadda muka faɗa da farko sannan Allah sai ya ce wala junuban sannan baya halatta ku je wa sallah alhali akwai janaba a jikinku illa ajri sabilin sai dai mai tsallakewa hanya anan malamai sun faɗi maganganu guda biyu wasu suka ce abinda ake nufi yadda ya haramta mutum ya yi sallah yana maye to kuma ya haramta ya yi sallah da janaba a jikinsa nan sai aka ce wala junuban aka kawo abinda sigan na kira don a nuna kowace hanya ko ta wani hali janaba ta samu bai halatta mutum ya sallah ainihin a wannan hali suka ce sannan kuma ana magana akan shi kansa masallaci illa abiri sabilin sai dai wanda zai wuce ta hanya yanzu mutumin da ya zama janaba ta same shi yana so ya dauki wani abu a masallacin nan to ya halatta ya shigo ta wannan kofar ya dauki wannan abun ya fita ta wannan kofar ko ya dauka ya sake koma ta inda ya fito ko kuma duk hanyoyi a rufe suke hanya tilo ce mutum zai wuce ya shiga ta nan ya fita ta nan a masallaci amma kuma ga janaba a jikinsa to addinin musulunci ya halatta cewa a je a wuce da wannan malikawa da shafi'awa da hanafawa suka ce duk wanda yake da janaba baya halatta ya yi sallah da wannan janaba kuma baya halatta ya zauna a cikin masallaci da ita sai dai shafi'awa sun yi togaciya suka ce idan mutum yayi taimama ya halatta ya zauna a cikin masallacin idan buƙatar haka ta kama amma idan buƙatar haka bata kama ba shi ma ba zai zauna ainihin a cikin masallaci ba saboda haka wannan aya ta nuna mana cewa alfarman masallaci da matsayinsa ya kai yadda ba a yadda mai janaba ya zauna a cikin sa ba to wata take hali na jinin al'ada fa ko kuma hali na jinin ainihin haihuwa ita yanzu ta samu ta zauna a masallaci koko bata samu ta zauna a cikin masallaci ba to wannan shine mahalli na sabanin malamai malikiya suna ganin hukuncin mai janaba to hukuncin mai jinin digi ko jinin al'ada ba za su zauna ainihin a cikin masallaci ba akwai wani hadisi wanda ke cewa inni la uhillu almasjida lijunubin aw ha'id ni ban halatta masallaci ba ga mai janaba ko mai jinin al'ada sai dai malaman hadisi sun ce shi wannan hadisi bai inganta ba shi wannan hadisin bai inganta ba to sai suka ce akwai bambanci tsakanin zama da wucewa suka ce idan wata bukata za ta sa mace ta je ta dauki wannan bukata ko ta shiga ta wuce to ita ma babu matsala saboda hadisin Bukhari wanda na Aisha Allah kara mata yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mata dauko mun wandina a cikin masallaci sai take cewa inni ha'id ya ma'aikin Allah ina hali na rashin sallah sai yace haydatuki laysat fi yadiki ai al'adaki ba a hannunki take ba mai wannan ya nuna ya halatta ta shiga ta dauka ta kai kuma ko ta taba wani abu wannan abu ba shi da wata matsala to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa wala dunuban illa abiri sabilin sai dai wanda zai bi hanya ya wuce hatta taghtasilu har sai ainihin kun yi wanka kun ga anan aka yi bayanin sallah aka yi bayanin masallaci sai aka yi bayanin wato ainihin janaba sai aka yi bayanin wanka aka ce wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu har sai kun yi wanka to ina maganan alwala ba ambaci alwala ba malamai suka ce domin babban tsarki to karamin tsarki ya narke karkashin sa me yake nufi da wannan magana idan janaba ta samu dan adam da zai fada a cikin kogi da niyyar wankan janaba ya wanke jikinsa ko ina to kawai sai ya wuce masallaci ya sallah wannan wankan alwala ta narke karkashin sa ma'ana ya kwafe makwafin alwala shi yasa zaka ga karancin ilimin wasu wanda bayan sun yi wankan janaba kuma sai sun wahalar da kansu sun sake wata alwala wai sannan su yi sallah to malamai sun ambata wannan daga cikin bid'o'i a addini domin hatta hadisai da suka ambaci yanayin wankan manzo alaihi salatu wassalam musamman hadisin da Aisha Allah ya kara mata yadda cewa yana yin alwala irin alwalarsa ta sallah to sai malamai suka ce wannan alwalar da zai yi kafin wankan janaba sifatu kamalin ne wato shi ne sifa ta kamala in mutum zai yi wankan janaba bayan ya wanke tsakanin gwiwoyinsa ya zuwa cibiyarsa to yi alwala irin alwalar sallah hadisin da na Ummu Salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake jinkirta kafarsa sai ya kammala wankan sai ya wanke kafafuwansa wasu malamai suka ce a'a yayi alwala gaba ɗaya to amma shi ban daki irin wancan lokaci babu da dai kasa ce idan mutum yayi wanka kafarsa za ta zamo a cikin dan tabo tabo ko dan ruwan ruwa to kaman daurayi kafafuwa ne Allah salama yake yi bayan ya kammala to almuhim dai wannan gama ta alula da manzo Allah salama yake kun ga kafin wankan ne ba bayan an gama wanka ba kuma shi ma wannan sifa ce ta kamala wankan da na ba mafi kamala ko wankan jinin al'ada mafi kamala ko jinin biki wanka mafi kamala shine a gabatar da alwala kafin yin wankan amma da zai yi wankan gabaki daya to ya halatta a je a yi sallah da ita sallah ta farilla ko ta nafila domin wannan wankan ya kwafe makwafin alwala kamar yadda bayani ya gabata to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa hatta tagtasilu har sai kun yi wanka sai ce wa in kuntum marza to kuma in kun kasance marasa lafiya marza jam'i ne na marid wato ainihin in kun kasance ba ku da lafiya wani irin rashin lafiya idan mutum ya danje yana zazzabi ko yaji yana mura ko ko sai ya kasance rangaranga to malamai suka ce anan Allah ya bada ka'ida yace balil insanu ala nafsihi basira akwai abin da baka da bukatar sai ka je an yi maka wani bayani kai alƙalin kanka da kanka ne sai malikawa suka ce rashin lafiyar da zai hana a yi wanka inda na ba ta samu ko rashin lafiyar da za ta hana a yi alwala a tsallaka zuwa ga taimama to shine rashin lafiyar da ɗayan uku zai kasance idan an yi amfani da ruwa ko dai idan an yi wanka za a kamu da wata rashin lafiya kamar me kamar a ce ana tsananin sanyi kuma ruwan nan na sanyi ne babu abin dumamawa idan mutum ya yi wanka da wannan ruwan zai kamu da rashin lafiya to musulunci bai yadda ya halaka kansa ba ya zo a wani hadisi sahabbai sun yi tafiya sai Janaba ta samu ɗaya daga cikinsu ana tsananin sanyi sai ya tambayi abokan tafiyar ya ce Janaba ta same shi kuma ana tsananin sanyi ruwan nan yana da sanyi yana tsoron rayuwarsa idan ya yi wanka akwai wata mafita sai suka ce dole sai ka yi wanka suka ba shi gurguwar fatawa ya zo ya yi wanka da wannan ruwa na sanyi zazzabi mai ƙarfi ya kama shi ya zama shi ne ajalinsa aka zo aka faɗa wa manzo alaihi salatu wassalam ya ce qataluhu qatalahumullah fa hal la sa'alu sun kashe shi kuma su ma Allah ya kashe su me yasa ba su yi tambaya ba da ba su sani ba to sai malamai suka ce idan Janaba ta sami mutum ko ya zamo jinin al'ada ya ɗauke ma mace ko jinin haihuwa kuma ga lokacin sallah ya yi ko dai ruwan nan na sanyi ne in ta ce za ta yi amfani da shi to za ta cutu ko kuma a'a dama akwai wani rashin lafiya idan an yi wanka da ruwan sanyi ko alwala rashin lafiyar nan zai ƙaru ko hali na uku za a samu jinkirin waraka wannan su ne abin da malamai suka ambata haifar da sabon rashin lafiya ƙara rashin lafiya akan wanda ake da shi jinkirin waraka to duk lokacin da mutum ya ji a ransa in nai amfani da ruwa ta fuskar wanka ko nai amfani da ruwa ta fuskar alwala ɗaya daga cikin ukun nan zai faru to ya halatta mutum ya ajiye amfani da ruwan ya yi taimama kamar yadda aya ta ambata mana kenan ba sai ainihin mutum ya je likita ya ce masa kaza kaza eh rashin lafiya ka ya kai gejin da ba za ka yi ainihin alwala ba ko ba za ka yi wankan Janaba ba saboda ka ainihin sai ka zo ka yi taimama a'a kai da kanka za ka ji da kanka da ka ji ɗaya daga cikin uku zai iya faruwa to addinin musulunci ya ba da dama ya zama ainihin an ajiye amfani da ruwa dan wannan yana daga cikin saukin addinin musulunci shi yasa Allah ya ce wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj Allah bai sanya muku kunci ko takura ko damuwa a cikin addinin musulunci ba shi musulunci ya tana da mafita kafin ma ainihin matsala ta faru to Allah yake cewa wa in kuntum marza in kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuma kuna halin tafiya nan ma sai aka ce aw ala safarin ko kuma kuna halin tafiya a larabci akwai as-safaru akwai az-zihabu menene as-safaru shine da Hausa muke balago ta yadda da za a zo neman mutum ina wani ake ayyayi balagoro ina wance tayi balagoro tayi tafiya to wannan shine abinda ake magana wato a wannan aya shine ainihin as-safar me yasa aka ambaci halin tafiya malame suka ce domin halin tafiya hali ne na samun karancin ruwa musamman a wancan lokaci larabawa suna da karancin ruwa zaka samu suna yin guzurin ruwa a cikin salkunan su wasu su lataya a wuya wasu su kora akan rakuma ko akan jakuna ko akan duk wani abu hawa nan su to ko kuna halin tafiya aw lamastumun nisa ko kuma ya zama kun shafi mata falam tajidu ma an
sayyi aw ja'a ahadun minkum min al-gha'ib
ko kuma dayan ku yazo daga ainihin biyan bukatarsa na'am wato aka ce wa in kuntum marada daya aw ala safarin biyu aw ja'a ahadun minkum ko dayan ku yazo min al-gha'ib daga wajen biyan bukatarsa asali al-ga'iqu shine wuri kwari wato aka fintudu lokacin da ake sauke wannan aya larabawa ba sa gina banda kai a gidajen su suna ganin kazanta ce ai ba haya a cikin gidaje saboda haka sai dai suna da tsari misali a ce maza duk lokacin da bukatun tsugulo ta kama za su yi yammacin gari duk lokacin da bukatun tsugulo ta kama mata su maza za su yi yamma mata za su yi gabas ko kuma akasin haka ko mata su yi arewa maza su yi kudu ma'ana dai da ba za a haɗu da juna ba to galibi larabawa sai dai wajen yin bawali to kun ga duk mutumin da zai yi tsugulo ba zai hau kan tudu ba zai samu kwari wanda ba za a hango shi ba to saboda addinin musulunci bai san ambatan abin kyama karara to sai aka ambaci sunan wurin da ake yin abin da sunansa ai ko mu muna cewa bayan gida sai cewa na ya saka bayan gida domin ai zama an saka ya domin a bayan gida ake zuwa ana yi a wancan lokacin to Allah subhanahu wataala sai ke cewa ko ɗayan ku yazo daga biyan bukatarsa aw la mastumun nisa ko kuma ya zamo kun shafi mata ana da kira'a guda biyu anan hamza da kisa'i suka karanta aw la mastumun nisa jumhur aw la mastumun nisa in aka ce la masayunalisu ya zama aiki ne ta bangare guda biyu shine mufa'ala in ka ce la abtu fulana mun yi wasa ne da wani to amma kuma mufa'ala takan zo ba a bazinta ba in ka ce a qabtu lisan to nan daga bangare ɗaya aquba ta kasance ba ka da kishiya da ke ka ba to in mun kalli qira'an jumhur da suka ce aw la masumun nisa an nuna abin ya kasance ta bangarori biyu da aka dauki qira'an hamza da kisa'i aw la masumun nisa to ana nuna abin ya kasance daga ainihin bangare ɗaya to wannan dai yana buƙatar gaskiya bayani sosai kuma an nuna min lokaci sai dai mu yi hakuri mu datse a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din.